Bincike na nuni da cewa kimanin mutane biyu ne suke mutuwa cikin kwanaki uku a ƙauyukan Guldumari da kuma Iyadema a ƙaramin hukumar Shangon da ke jihar Gombe a sanadiyar Saran Macizai. Garuruwan biyu wanda dubban mutane ke zaune a cikinsu suna kewaye ne cikin tsaunuka kuma babu hanya da kowane irin abun hawa zai iya bi. Jonathan Jibril shine shugaban matasan garuruwan ga abin da yake kan batun.
A masjidan nan da kan duwatsu da kasa cikin gonaki duka kulla yome duk da kana cikin gidaje ma zaka samu akwai su. A wani lokaci sau a rana daya ma yakan kai sau uku. Domin zan gaya maka gaskiya a kwanan nan ma da maciji sare wani yaro ya fadi a wurin jiniya zuba ba mun dauka muna isowa bura aka da dare muna komawa daya daga cikin mu ma maciji ya sare shi kusa da gida muka sake daukowa mun komo mun tafi zuwa Burak wanda ya tashi ya je ya sanar da masu dai daukan mai ciwon maciji shi ma maciji ya je ya sare shi dukansu biyu muka debo su a makara muna tafiya.
Wani abin tada hankali shine yadda ake samun mace-macen mata da yara wajen haihuwa inda mata da suke mutuwa suka fi wanda suke haihuwa yawa. Hajiya Sa'adatu Mustafa Sa'ad Alkebban Kaltungo yar asalin yankin ne ga abin da tace.
A gaskiya iya sani na rate in mace-macen mata ya fi rate in sai rayuwarsu wato survival din su yawa saboda wannan rashin hanya da muke ake da shi matsalar rashin hanya da ake da shi da gwamnati za ta waiwayi wannan hanyar tunda yanzu aikin gayya aka fita ake yi wannan dan ayyukan da aka yi in to abu ne wanda idan da gwamnati ta dan tallafa cikin sati biyu da dan bulldozer suka je aka dan ƙara fadin haya ka dan grading din shi shikenan a kurikura zai iya bi sannan mashinan ma for easy wannan za su iya bi ba tare da an samu matsala ba.
Bisa halin damuwa da mutanen yankin ke ciki kan wannan lamari yasa mai martaba sarkin Kaltungo injiniya Salim Muhammad hada gangami domin yin aikin gayya domin samar da hanya da akalla babur ko mota ko rikura za su iya bi domin dauko marasa lafiya a kai su asibiti cikin sauki.
Muna samu irin wannan mace-mace da yawa na mata masu juna biyu da kuma masu amma muka samu hanya only 23 km ne daga nan kan kwalta kuma duk 23 km ba zai wuce minti 30 ba amma idan za mu bi hanya ne sai mu ulasa taraba 8.5 hours kan mu jago ta baya mu zo mu samu
su wani sako kake da shi.
Sakon da nake da shi na azo a tausaya mana kana ganin jama'a da muke azo a tausaya mana wa just fighting for survival a taimaka mana ko da greda aka turo guda daya wallahi aikin da muka yi na shekara guda greda ba zai dauki sati biyu ba zai gama shi wannan aiki da muka yi yau greda daya in yazo cikin awa daya zai yi shi matan mu masu juna biyu za a kawo su cikin sauki a kurikura za a wannan mace ya sare za a zo cikin sauki a jejjinya.
Daga bisani na tuntubi shugaban karamin hukumar Shangon Dr. Timothy Daniel domin sanin taimakon da gwamnati ke yi wa al'ummar yankin.
Yanzu akwai approval guda takwas wanda za a yi gefen Yalimi na borehole ne. Muna aiki hannu da Michael Tungo ba shawara da zai bamu sannan mu ba mu shiga ciki ba ko da wannan ma ai shi yasa kaga mun zo mun fito da kwanmu da kwarkwatanmu da jama'ar mu abinda mun iya yi mun iya yi don saboda mu gani jama'ar mu sun fara sanin cewa akwai gwamnati a karamar hukuma.
Kuma me kai na zahiri wanda yake zaka faɗa?
Abinda muke na zahiri shine goyon baya ta wurin abun hannu kudade kenan.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.